بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ان هو اني من غيسوا تا الدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddara wassa da amince wassa ya hada fuskokin mu a wannan rana ta Lahadi a yau muna 17 ga watan Rabi'ul Tsani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 20 ga watan 10 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 15 a cikin wannan littafi na sharh masailil jahiliya wallafar littafin fadilatu sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ta'ala wanda fadilatu sheikh salih bin fawzan bin abdullah al-fawzan hafizahullah ta'ala ya masa sharhi Allah ya saka musu da alkhairi gaba daya a wannan majalisi mai albarka مسجد الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى لكن انغوار فدرال لوكوست آنان تكين غريم بوشي درس منا بايا ساتي بيو دسكول تكين وانتن ساتن الله سبحانه وتعالى قدر من تفيا توازي ومسامدا من قبات الدكاراتوبة وبنجي تبارك وتعالى يساحك شيني الخيري أغريم درس منا بايا من tsaya kan muna cikin shafi na 40 wanda muna bayani akan muna karanta sharhin da Sheikh Fawzan yayi ma mas'ala ta biyu ita ce mas'alar cewa su jahiliya sun kasance wato suna rarrabe ne a cikin addinin su wanda muna kan inda malam yake mana bayani game da ayan alqur'ani ta suratu ali imran da Allah ta'ala ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ما لينا نونا ما نتشيوا وبنجي تبارك وتعالى يا إما واتو صحبين إما كما يدى الله لكن شي أمبتا أولنا آية تيدى ياكي لساباني لنشن زمن الله فيها لكن جيرا هنكلي لكي سكانونسو Allah ya kashe wutar wannan masifar sanadiyar musulunci. Daka Allah ta'ala yake cewa wadhkuru ni'matallahi alaikum. Allah ya ce ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku. Iz kuntum a'da'an. Ada kuna abokan gaba, kun kasance ku abokan gaba ne. Amma fa allafa baina qulubikum. Sai Allah ya hada tsakanin zukatanku. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sai kuka wayi gari sanadiyar musulunci. Sanadiyar ni'imar Allah kuka wayi gari kun zama ƴan uwa. Daka yau gashi nan yaki da ake shekara karni karni ana yin shi. Sai gashi Ubangiji Subhanahu wata'ala ya kashe wutar wannan yakin albarkacin musulunci da kuma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Malam yace allafa Allahu baina qulubihim bil Islam. Allah ya hada tsakanin zukatansu sanadiyar musulunci wan tafa'atil hurubul lati bainahu yaqe yaqin dake tsakanin su da kashe kashe da zubda jini dake tsakanin su haka kurin babu dalili wannan ya mutu ya kare wasalu hat dunyahu duniyar su tai kyau wa kadhalika baqiyatu qaba'ilil arab haka nan kuma sauran kabilun larabawa lamma dakhalu fil islam a lokacin da suka shigo cikin musulunci saluhat dunyahum lamma saluha dinuhum a lokacin da addinin su yayi kyau sai duniyar ma ta yi kyau da addinin su ya gyaru sai duniyar ta gyaru wa aminu ala dima'ihim wa amwalihim suka samu cikakken aminci game da dukiyoyin su da kuma rayukan su da jinin nakin su wasaru yusiruna fil ardi aminina yasiruna fil ardi aminin suka wayi gari suna tafiya a bayan ƙasa a cikin aminci da kwanciyar hankali hankalin su a kwance ba wanda yake tunanin wani dan uwansa zai far masa saboda me abinda ke tsakanin su na gaba da yaki da rashin kwanciyar hankali da rashin jituwa da juna Allah ya sinsinta shi albarkacin musulunci wasara al-arabiyyu yalqa al-arabiyya al-akhir sai aka wayi gari wannan balarabin yana iya gamuwa da ɗayan balarabe dan uwansa min ayi qabilati daga kowace kabila wannan balarabin yake wannan balarabin daga wannan kabilar wannan daga wannan kabilar za su gamu da juna fala ya'ridu lahu bisu ba zai yi masa wani mummunan abu ba zai cutar da shi ba bal sadatil mahabbatu bainahu hasali ma kauna sai ta wanzu ta faltsama tsakanin su ta akhu fi dinillahi azza wajal sai suka hada ɗan uwantaka ya zama an samu ɗan uwantaka tsakanin su a sanadiyar mu sanadiyar addinin Allah subhanahu wata'ala to kaga kenan ashe anan zamu fahimci cewa a lallai addinin musulunci yana tafiya ne a bisa tsari na ɗan uwantaka da haɗin kai to shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya lissafa ma sahabbai cewa daga cikin ni'imar da Allah ya yi muku shine ya sanya wato ainihin kaunan juna tsakanin ku ya gusar da duk wani tashin hankali da yaki da rashin jituwa da jin haushin juna da yake tsakanin ku Allah ya hada zukatanku kuka zama abu guda daya in kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana Allah sai nuna cewa a da a lokacin da kuke cikin gaba da juna to fa kuna kan gabar wuta ne sai ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kun kasance akan gabar wuta sauran kadan ku fada cikin rami ku fada wuta sai Allah ya tsamar da ku daga ciki malam ya ce wa qauluhu fadin Allah ta'ala da yace innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay Allah ta'ala yace lallai waɗanda suka rarraba addinin su kashi kashi suka zama tawaga tawaga kungiya kungiya Allah ta'ala yace baka tare da su cikin komai ma'ana babu su babu kai babu kai babu su malam yace hazihi bara'atu min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an wannan wato bara'a ce da janye da tunkudewa da janye jiki daga waɗanda suka rarraba addinin su suka zama tawaga tawaga ai ahzaban suka zama kungiyoyi kungiyoyi daban-daban li'anna al-matluba an yakuna ad-din wahidan saboda abinda ake nema shine addini ya zama guda daya wannan shine abinda ake nema wa an yakuna an-nasu jama'atan wahidatan 'ala ad-din mutane kuma su zama jama'a guda daya kan su ya hadu akan addini daya wannan shine abinda ake so hadha huwa alladhi amara Allahu bihi subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yayi umarni da shi faman kana kadhalika fa rasul sallallahu alaihi wa sallama yuwalihi duk wanda ya kasance akan haka to annabi sallallahu alaihi wasallama zai kaunace shi ya jibance shi wa huwa waliyu zai zama shine majibancin sa wato zai zama kenan shine abun koyin sa wa amma man farraqa dinahu amma wanda ya rarraba addinin sa wa baqiya ala miza ya dawwama akan jayayya da musu wa baqiya ala amril jahiliya ya dawwama akan wannan al'amari na jahiliya fa rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallama bari ummi annabi sallallahu alaihi wasallama ya barranta da shi ba annabi ba shi ba shi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga anan wannan ayar ta nuna mana duk waɗanda suka rarraba addinin su suka karkasu suka rarraba addinin su suka koma tawaga tawaga kungiya kungiya to Allah ya ce ka fada mu annabi cewa babu su babu to abin da ya kamata mu lura anan shine tare da sabanin malamai akan hukuncin yin kungiya a addini kafa kungiya a ce mu wannan kungiyar mu sunan ta kungiya kaza ga shugaban mu nan ga mataimakin sa ga sakatare ga kaza wannan su ma ga tashi kungiyar wasu malamai suna ganin ma kwata kwata bid'a ce haramun ne bai halatta ba wasu malamai kuma irin su Sheikh bin Baz da sauransu suka halatta amma sharadi shine kungiya ya zama in aka ce mu muna Najeriya ga kungiyar mu nan ga shugaban kungiya wannan suna Niger wannan suna Ghana da kungiyar su da shugaba wannan suna kaza ya zama cewa in an tattaro mu baki daya an hadu to muna iya tafiya dukan mu karkashin shugabanci daya tafiya karkashin shugabanci daya zai samu ne kuma in ya zama manhajin namu duka iri daya ne saboda haka sunan kungiyar bai bambanta aqidar da manhajin ba yanzu in aka ce kungiyar da take da alaka da sunna a Najeriya misali mu dauki kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna kungiyar jibus kungiyar izala sunan kungiyar kenan jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna amma menene manhajin kungiyar hadafin kungiyar da ma na cikin sunanta shine izalatul bid'a wa iqamati sunna duk inda aka bid'a to za a kawar da ita in an ga sunna kuma za a tsaida ita haka za a gusar da bid'a a kuma tsaida sunna manhajin shine alkitabu was sunna ala fahmi salafi salih shine manhajin qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata ta kwarai to in ka tsallaka misali ka tafi Niger zaka samu wasu kungiyoyi daban-daban daga ciki misali zaka samu kungiyar kitabu was sunna zaka samu kungiyar ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a kaga ai ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a tayi daidai da izalatul bid'a wa iqamatus sunna ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a an dauko shi ne daga littafin Shehu Usman ibn Fodi ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a rayar da sunna da kuma kashe bid'a shine dai izalatul bid'a wa iqamatus sunna to kaga yanzu idan ka harado waɗannan kungiyoyin duka sai ya zama cewa wannan kamar yadda kungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta sa sunan ya zama haka ya zama da gaske a tsaye take akan wannan manhajin wannan masu ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a suma suna tsaye akan wannan manhajin masu kungiyar kitabu was sunna suma suna tsaye akan wannan manhajin to yau inda za a ce duka a zo a hadu a rusa izala ta rusa naka ihya'us sunna ikhmadul bid'a su rusa a kafa sabuwar kungiya a tafi akan karkashin shugabanci daya tafiyar zai yi a haka saboda me saboda duka manhajin daya ne manhajin daya ne to amma in aka samu sabani sai ya zama an sassaba sunan kungiyar ba shine matsala ba amma me tace matsalar ita ce sabawa a manhaji sabanin manhajin shine matsala dakam ni yanzu nace ni dan izala ne inji marai na cewa gaskiya ba za ta fito daga bakin kowa ba sai dan kungiyar izala to wannan shine haram wannan ya tashi daga kungiya ya koma kungiyanci kenan kungiyanci to kungiyanci shine haram kungiyanci shine abin da aka haramta saboda haka wannan yaji cewa kowa yaji cewa gaskiya ba za ta fito daga bakin kowa ba sai dan kungiyar su shine ayan da muka wuce a baya minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun kowa yana jin cewa iya abun da ya fito daga kungiyar su shine gaskiya duk abun da ya fito daga wajen wata kungiya kuma ba gaskiya bane to wannan shine abun da Allah subhanahu wataala ya haramta amma in ya zama manhaji ana tsaye akan manhajin alkitabu was sunna amfanin kungiya shine dan a samu at-ta'awunu alal birri wat taqwa wa ta'awunu alal birri wat taqwa wa la ta'awunu alal ismi
wal udwan shine amfanin kungiya shine a hadu a tattara a ce to kai kai ne shugaban mu kai kai ne mataimaki kai kai ne sakatare kai kai ne kaza yanzu taimako ake so ayi taimake ke ni ya akai kai kana da basira na iya shugabanci kai kana da basira na ilimi kai ka shugabance mu kai ka ja mu juma'a kai wa'azi kai kana da basira na sanin rayuwa to kai ka dinga ba mu shawarwari kai kana da dukiya kawo dukiyar ka kace maka yanzu an hadu ne an yi menene an yi ta'awun alal birri wat taqwa ana so a taimaki juna kowa ya bada gudumawansa gurgurdan abin da zai iya wannan shine amfanin kungiya amma addinin musulunci shine kadai addini inna dina inda Allah al-islam addini shi musulunci shine kadai addini a wajen Allah Allah ya ji kan Sheikh Albani Zaria rahimahullah yace in ka kuskura ka je kabari aka tambaye ka ma dinuka kace ni dan salafiya ne to zaka ci duka addini shine musulunci salafiyanci shine manhajin menene ma'anar salafiyanci shine duk abinda ba na annabi da sahabbai ba ku bar ku rike kayan ku ba masu wannan shine salafiyanci in an ce wani salaf ne shine abinda ake nufi amma addinin a wajen Allah shine musulunci sai dai addinin kuma in baka yi irin na salaf din ba kuma aikin banza kai in baka yi irin na salaf din ba to kai aikin banza ne kai aikin banza ne shi yasa sai ga mutun a yami saboda jahilcinsa wai yana so ya zagi ahlus sunna wai sai ya jingina su wai salafawa wai a wajensa wai kalman salafiyanci wai sukari ma'ana shi ba khalafe ne shi addinin sa yana dauka ne daga yan baya ko kuma kuna dauka ne daga wa daga magabata to shi a wajensa wai shi wannan wai suka ne wai ya soke ku ne ya kira ku salafawa ku kuma kaga a wajen mu ai wannan izza ce mu a wajen mu kira mu cewa mu salafiyuna ne wannan izza ce saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu sani dan an ce ni dan kungiya kaza ne to kar in ji ma raina cewa duk wani wanda bai fito daga kungiya ta ba zai iya faɗin gaskiya ba wannan kuskure ne mai yiwuwa wani da yake malami ne a kungiyar da muke ko shugaba ne a kungiyar da muke yana iya yin kuskure wani malami daga wancan kungiyar ya masa gyara to Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kar din ba kuna jin haushin wasu yasa ku kasa ku gaza yin adalci to amma in ma ana tafiya akan sunna ai sabanin kungiya bai kai ja haushin ka ba in dai da gaskiya ana tafiya akan sunna da ni da kai duka muna bin sunna to bai kamata sabanin kungiya kuma yasa in ja haushin ka har in gaza yi maka adalci ba sai dai misali mai yiwuwa manhajin mu da mazhabin mu yana iya sabawa to kaga anan dole a samu sabani tsakanin da kai wata kila ni ina sunna wannan yana bid'a kaga ba za mu taba haduwa ba wala mu taba haduwa ba to tsakanin ahlus sunna da dan bid'a kuma kullun akwai aqidan alwala wal bara ahlus sunna baya san dan bid'a sam me yasa baka san shi shine bid'an da yake kaga kenan ba hana ka kai mu'amala da shi a wata fuska ta rayuwa ba fuskar kasuwanci makwabtaka da sauransu amma a fannin addini to ba ruwanka da dan bid'a baka kaunansa baka san shi wannan shine ba ruwanka da dan bid'a babu kai ba dan bid'a amma kaga yanzu wannan aqidan ta alwala'u wal bara tsakanin ahlus sunna da dan bid'a yana so ma yayi sakwasa kuma kuma ya mutu ma gaba daya har masu kira zuwa ga sunna suna kokarin nuna ma mabiya cewa da ahlus sunna da dan bid'a duka ba bambanci duka ɗaya ne haka malamin sunna zai tashi wai ya kai ziyara wa malamin bid'a ya rungume shi runguma alama ce ta menene alama ce ta soyayya da kauna alama ce ta kauna da soyayya kenan yanzu na gamu da ahlus sunna na rungume shi ina son ka saboda kai ahlus sunna ne na gamu da dan bid'a shi ma na rungume shi ina son ka saboda kai dan bid'a ne to menene bambancin kenan me bambanci ai ya kamata tsakani na da wanda ya zauna yake kirkiran ƙarya ya jingina ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata a samu kauna da soyayya tsakanin da shi ba sam bai kamata ba abinda kuma wasu masu da'awa zuwa ga sunna suke kasa fahimta shi ne kokarin sassauta ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai danka gamsar da yan bid'a wallahi ba zai sa su gamsu da kai ba sam Allah yayi magana game da yahudu da nasara amma in ka kalli maganar zaka ga tana gaskatuwa akan yan bid'a Allah yace walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu Allah yace har abada lan tarda lil abadiyya har abada yahudawa da nasara ba za su taba yarda da kai ba har sai ka dawo ka bi hanyar su to laka yan bid'a suke duk yadda wai zaka yi sako-sako wai ka sassauta ayoyin Qur'ani wai ka nuna wai wai kai baka da zafi kai baka da hayaniya kai dan shiru-shiru ne dan abi a zauna lafiya ne sam ba za su taba yarda da kai ba ba za su taba yarda da kai ba hatta ta tabi'a millatahu in kana so su yarda da kai to bar sunna kai di kampin kawai a koma bid'a sanan ne za su gane cewa yanzu ka zama nasu amma in dai wai sassauta ayoyin Qur'ani ne wani zai ce wai abi a hankali wai saboda wai an yi zafi ai mutane ba za su fahimta ba abba malam duk yadda kake so mutane su fahimta fa baka kai ubangijin su ba amma a haka yi saukar da wasu ayoyi da zafi saboda haka ayoyin Qur'ani wanda suka zo da sanyi kar ka kara musu zafi saboda kana so ya taba su taba wani wanda suka taho da zafi to sake su da zafin su su tafi da gudu wanda ya tare su su buge shi wanda baya so su fita kansa ya kauce wannan shine kaida duk yadda kake son bayi su shiru ba kai ubangijin su ba baka kai annabin da Allah ya aiko ba amma me ya kai kausasawa Allah ya kalli kabilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babbanninsa da kawunninsa ya ce da su qul ya ayyuhal kafirun kalman fada kaushi ba babbannin annabi ne ba kabilar annabi ne dangin annabi ne amma Allah ya ce da su ka ce musu ya ku kafirai qul ya ayyuhal kafirun ka ce da su ya ku kafirai kiran yanzu da tunda akwai babban annabi babbannin annabi sai ya ce ace ya ku waɗanda ba ku yi imani ba kaga an sassauta kalmar kenan amma alakar su da annabi bai sa Allah ya sassauta wannan kalma din ba to shikenan sai wani yazo ya ce wai ayoyin Qur'ani wai a sassauta su wai a bi a hankali wai saboda in ba a bi a hankali ba ba za su fahimta ba kenan Allah da ya saukar da ayoyin ka fi shi sanin fikihun ayoyin ka fi shi sanin yaya kamata ba a kara ma aya zafi kar Allah ya ce fasikai ne ka ce in an tsaya a fasikai ba za su gane ba gangara da su zama kafirai ba haka kar a ce kafirai ne kuma ka dawo da su baya inda Allah ya gaba da su tura su inda Allah ya tsaida su tsaye da su a yanda Allah ya tsaida su to wannan shine ka'ida da ka tsakanin mutum da dan bid'a ba wata kofa ta soyayya tsakaninka da dan bid'a lalura ce za ta hada ka zama da dan bid'a lalura ta kasuwanci lalura ta zama a unguwa daya lalura ta zama a gida daya lalura ta amma in ba haka ba to ba ruwanka da dan bid'a babu ruwanka da dan bid'a kama kaga mutane ba su fahimtar haka mutane ba su ganewa har masu da'awar sunna ne har masu da'awar sunna a gayyaci mutum zaka iya samun mutum yana da da'awar sunna amma zaka gayyace shi taro na bid'a ko baka tsince shi a wajen taron bid'a za a yi maulidi a gayyace shi aba haka ne ga wani cikin masu da'awar sunna ai an gayyace shi maulidi ya je wajen maulidi har da ba da labarin mafarkin da ya da annabi dama wallek in wallek out ne
a manajin daman ne a can yawa daman ne
ai to wato wato ai inda matsalar take inda matsalar take ita ce ai shi wanda kake magana wato dawowansa sunna ba mai yuwa bane sai dai illa iyaka Allah ne ya hadi ban ya shawo ila siratul mustaqim yawa amma abu ne mai wahala ni din ma ina mishi farin sani inda matsalar take ita ce ita sunna gaskiya ake bi ba san zuciya to duk wanda ya saba da bin son zuciya kuma to sunna zata masa wahalan bi sunna zata yi mai wahalan bi yanzu zaka iya samu mutum ya fahimci gaskiya daga yanayin maganganunsa ka san ya gane gaskiya shi wannan ai naji wani bayanin sa da yayi fara yi a karan farko lokacin da yake bayani akan annabi bai san gaibu ba sai da ya gama bayani na soshi ingantattu akan annabi bai san gaibu ba sai ce to amma kuma a matsayin annabi bai kamata a ce akwai wani abun da bai sani ba to ya riga ya rushe magana ya zo bayani akan salatul fatih yayi billa billa akan cewa ba a taba samu bayanin da ya ma cewa muqarana tsakanin salatul fatih da salatul ibrahimiyya ma zalunci ne babu ita sai ce wai dariqal tijaniyya ma babu wannan dariqal tijaniyya batun ma ka gwada wai salatul ibrahimiyya ko tafi salatul fatih salatul ibrahimiyya tana gaba da ita eh amma wai sai dai wai in ka kalli lafuzin da ke cikin salatul fatih wai tafi salatul ibrahimiyya kan mama manzon Allah to kaga anan da ma na faɗi gaskiya anan hagu kuma an shigo da son zuciya saboda to kaga kenan a ita sunna in ka gama faɗan nassi to sai ka tsaya anan ba ƙarawa da son zuciya amma yanzu shi wannan ya faɗi nassi ga nassi nan ingantacce sannan ga son zuciya nan haka kuma ai ba za su haɗu ba aikin na lissafi ne yake ita shi musulunci wato inda abin yake shine ita bid'a musamman dariqal tijaniyya tana wuce da mutum matsayin da yake galibi ta dariqal tijaniyya gurgudan ƙaryanka ne gurgudan matsayinka shin bayani irin yadda ka kware a ƙarya to irin yadda matsayinka yake kenan irin yadda matsayinka yake kenan yanzu in mutum na bid'a in zan tara mutane cikin masallacin nan fam har da waje haraba ta cika azuzuwan nan duk su cika waje ta cika gaba daya kana fara karanta Qur'ani da sunna a gaban su a matsayin su na yan bid'a za su fara zaftarewa za su fara gaba su fara koma baya amma daga lokacin da zaka fito ka kamba ma ka zuba ƙarya to nan ne matsayinka zai tashi yanzu ai kuna gani shi wannan mai tamalmatu ya shiga kawai wani waje ya samu wani ƙasa ya yi tudu ya yi tsayi kawai sai kalli waje ya kira mutane wai su ga wani kabarin ba san mude ne kawai ya ga ƙasa ne ya cika ya yi tudu ya ga alamun cewa tunda ai ba san mude katon halitta ne to ya ga waje ya cika ya yi tudu sosai ya baje ga tsayi sosai ga tudu sosai kawai taro jama'a zuwa ana ɗauka bai ya gano wani kabarin wani ba san mude ya gano kabarin wani ba san mude to yanzu da ire-iren wannan ai da ba san shi ba ai amma da ire-iren wannan ƙarece-ƙarecen gashi ne ya samu shahara sanadiyar wannan ƙarya ɗin to a sunna ita ana samun shahara ne wajen karantar da tauhidi da sunna a bid'a kuma wajen karantar da son zuciya da kuma karirai ana ake samun shahara yanzu kuna gani ai a kwanakin nan wasu da suka je kabarin wani shehi suna roƙonsa cewa wai shehi man fetur yayi tsada har suna bidiyo suna yadawa to akan wannan malaman sunna akan wannan malaman sunna sun yi maltani da yawa sai aka samu wani cikin shashakin dan bid'a a garin nan ko sai fito yana kokarin yayin maltani ga malaman da suka yi maltani ma wancan abu saboda me tafiyar kenan dama tafiyar aqidar duka iri daya ce to yanzu in an yi maltani ma wannan aqidar in mutane sun gane cewa nan ba daidai bane fa za ka gane ko ashe kiran shehunnai zuwa kabarin shehi a roke shi kuskure ne ba daidai bane to mun daina to yanzu kuma za a koma sauraro kuma me yayi malamai na gaba za su ce ba daidai bane sai kuma a daina to wannan tsiyar saboda rashin mutunci da rashin sanin addini da rashin kunya da rashin tsoron Allah mutane su shirka a maida musu maltani kai kuma ka zo ka zauna wai kana maida maltani ga waɗanda suka yi musu maltani to in ba da wannan son zuciyan ba zai samu wannan shaharan ba ba zai samu wannan shaharan ba kowa ya ga abin da ya faru a maulidin bana ko baka fita ba ka gani a social media irin kaɗe-kaɗe da badala da rawan batsa da waƙoƙin batsa da aka dinga yawo da su a cikin gari aka yi ta yawo da su a cikin gari hatta ɗan uwansu ɗan ɗarika akwai wanda na ga an yi interview da shi ɗan gidan Malam Nasiru Kabara ya ana bayani yake cewa an kawo masa takarda na gayyatan wajen maulidi sai aka sa topic ɗin da zai magana akan shi ne hujjojin maulidi sai ce to a fayyace masa a yi masa bayani wani irin maulidi maulidi na san annabi ko kuma maulidi na rawan iskanci a fayyace mai a mai bayani to wannan fa a cikinsu yake cikin masu yin maulidin masu son maulidin masu kira zuwa ga maulidin wannan karan ba mu muka faɗa ba to amma a haka saboda ƙeƙashewan ido da rashin kunyar Allah da rashin kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin kunyar bayin Allah mutum ya fito shi ma wai ya zauna akan kujera wai da sunan shi mai wa'azi amma yana sukar wanda suka soki wannan badala yana sukar su dan me za su soki dan me za su soki wai kyamar wato kin annabi ne kiyayyar annabi ne wai ya jawo aka soki wannan iskancin kenan yanzu su masu annabi suna me suna goyin bayan iskancin kenan daka kin annabi ne ya jawo ake sukar wannan iskancin to kaga yanzu ire-iren wannan mu yanzu kaga a sunna yau ka'ida ce da mafiya yawan har ahlus sunna ba su fahimta shine wai yanzu ko pastor ne mutum pastor ne sai ya musulunta wai kuma shi ma sai ya zo a dora shi a minbari wai ya yi wa'azi saboda shi malami ne a wancan addini haka yanzu ya dawo musulunci kawai ya daura daga malantar ya ci gaba ai ba zai yi ba to ka'idar ita ce yanzu yau in dan bid'a zai dawo sunna duk matsayin minbarinsa a bid'a a zaunar da shi za mu sake koya masa tun daga ahlul tun daga karatun farko dan wancan fasaran yayi fasaran bid'a ne yanzu yana bukatar ya koyi na sunna ka sabon karatu ake bukatar a gina masa to yanzu yayi wannan lissafin ai shi da sunna kuma har abada ai shi da sunna har abada to shi yasa daga da yawan ahlus sunna suna ruduwa har masu wa'azi kabi sun ce wai yan bid'a sun fi ahlus sunna ladabi wa malamai to yanzu shi fa ahlus sunna hujja yake bi ba malami ba malami na yanzu da nake son shi in yazo yace ga addini kaza da kaza sai in haska in gani a bisa hasken qur'ani da sunna in naga ba ta yi ba sai in aje masa kayansa shi kuma dan bid'a idon sarkin riyan da aka ce masa zauna yace na dada zaunawa bi can sai yace na bi yi kaza to wannan shine ladabin da wai ɗan bid'a suka fi ahlus sunna ladabin da zai zo sun ku yayi mashe yi sujjada wannan shine ladabin da ɗan bid'a suka fi ahlus sunna to in dai wannan shine ladabin da suka fi musu ta yi a ci dadi lafiya ko ba abin da ya hada mu da wannan ladabin ba abin da ya hada mu da wannan ladabi. To kaga shi ahlus sunna bai bin son zuciya, bai bin malami. Abin da ahlus sunna yake bi shine hujja. Hujja akwai wani cikin manyan malaman mu a kasar nan da wata rana muna tattaunawa da shi, nake faɗa masa cewa in bai manta ba kwanaki akwai wata magana da yayi wanda a wajen tafsiri, amma within minti 15 kan a gama tafsirin maganan ta yaɗa ƙasa. Malamai sun yi ta martani akan cewa yanayin yadda yayi bayani yayi magana akan abun ba daidai bane, bai kamata ba akai ta akan shi. Da kanshi ya dawo ya fito ya warware, yace yayi kuskure ya gane cewa ba daidai bane. Aje masa to kaga wannan alama ce ta cewa da kai da sauran ƴan uwanka malaman dukan ku akan turba ta sunna kuke. In bid'a ake yi to duk abun da dan uwa ya debo to shiru za a yi. Sit. Ba wanda zai mu wani martani, shiru za a yi. Saboda yana tunanin yana tsoron kar ya bata da dan uwansa. Mu kuma kaga ahlus sunna ba haka muke ba. Ahlus sunna cikin manhajin ahlus sunna akwai gyara ma ƴan uwansu. Akwai gyara ma ƴan uwansu. Kuma ana karɓan gyara. Wani ya taɓa faɗan wata magana ya ce ya jingina ma Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Ya ce masa in dai Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan maganar, to kafiri ne shi. Kada'an, kar ka tsaya ɓata lokaci. Maganar ta masa nauyi. Maganar da yake nuna min shine ya nuna min wani malamin sa wai ya ce wai Ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa wai ya ce wai akwai matakin da mutum zai iya kaiwa wai ya ce shi Allah ne. Ya ce masa in dai Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan maganar wallahi bana shakkar kafulcin sa. In dai ya faɗi wannan maganar wallahi bana shakkar kafulcin sa. Eh shiru yana kallo na ce in ku a aqidar ku ba a wannan maganar ai. Ko abin da ke ya debo kawai shiru za a yi. In dai Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan maganar, yanzu in wani ya ce ya kai matakin da zai ce shi Allah ne a wajen musulmin shi me? Sunan shi kafiri. To yanzu dai Ibn Taymiyyah ya faɗa shi kenan shi sai zama musulmi? Saboda shi ne Ibn Taymiyyah. Ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. A ƙasar nan ka ɗauki manya-manyan malamanmu da damu ne ga ce maka a malamanmu na sunna, malamanmu na sunna. Ɗauki wanda suka rasu a cikin suka fi kowanne shahada. Malam Abubakar Mahmud Gumi. Allah ya mishi rahama. Su Malam Albani Zaria. Allah ya mishi rahama. Malam Jafar Mahmud Adam. Allah ya musu rahama. Ɗauki waɗannan malaman guda uku kacal. Guda uku kacal. Babu wani daga cikinsu wallahi face akwai cikin fatawoyinsa wanda ahlus sunna suka yi watsi da ita. Kowanne a cikinsu. Kai ka samu akwai cikin fatawoyinsa wanda ƴan uwansa ahlus sunna ɗalibansa da ya karantar da su sun yi watsi da ita. Saboda me? Karatu ya ci gaba sun gane cewa ashe lokacin da malam ya yi wannan maganar mu ba mu yi zurfi a karatu ba, ashe kuskure ya yi. Saboda haka yanzu Allah ya gafarta masa ya mishi rahama. Shikenan. To amma a ita bid'a ba a haka, ba a haka. Yanzu akwai wani cikin masu yawan sauraron shi wancan mashirmancin suna cikin mu, yana cikin masu yawan yaɗa karatunsu, ya sako wai wai gashi ne yana radiyo Malam Jafar da Malam Albani. Sai na ce masa wallahi billahi rantsuwa ba kafara, inda Malam Albani ɗan ɗarika ne ya zama ababen da ya faɗa shekaru 10-20 da suka wuce a kasussuka kuma suke faruwa yanzu, wallahi da yanzu ya zama abun bauta a wajen ku. Da yanzu ya zama abun bauta a wajen ku. In aka samu wani cikin malaman ɗarika wanda yake da wannan firasa da baiwa da Allah ya ma Malam Albani ya faɗi abu shekaru 20 da suka wuce, yau duk abin da ya faru a ƙasa sai dai ga kasadin Malam Albani yana yawo. Ce dama ya faɗa, ya dinka kasadin Malam Jafar yana yawo. To waɗannan malaman da ƴan ɗarika ne, da yanzu sun zama abun bauta. Da yanzu sun zama ababen bauta. Da ba mu a wajen mu yi muka ce wannan falalan Allah ce yana bada ita ga wanda ya ga dama cikin bayinsa.
Da ana masa wadidi ma
yanzu. Eh, to. Da yanzu shi ma an gano ranar haihuwansa ana masa maulidi. To mu kuma muka fahimcewa wannan baiwa ce ta Allah. Yana bada ita ga wanda ya ga dama. Ya ga dama ya zaɓi waɗannan malaman ya ba su. Shikenan. Sai mu roƙa musu Allah ya musu rahama ya gafarta musu. duk da wannan matsayin da suke kai ba za mu fito yanzu kai tsaye mu ce ai guarantee ko ko tantama ba na yi mala albani yana aljanna ba ba haka ce guarantee ko tantama ba na yi dai mu ce bisa la'akari da alkhairan su bi iznillah muna kyautata musu zaton suna cikin rahmar Allah ina cikin rahmar Allah amma ina tabbatar muku wannan malaman da a bid'a suke da ba su ba da yanzu muridan su ma sun fara rabon aljanna muridan su ma da yanzu sun fara rabon aljanna Allah ya sa mu dace na'am
na
wajen wazi a matsayin mutum na shugaba barna in an samu ta shi haƙƙinsa ne ya tare ta ya hana ta ba ya bada gudumawa wajen yin ta ba in shugaba yanzu zai shugabanci na musulunci to yin aka zo ana bid'a haƙƙinsa ne ya tarwata wajen ya hana bid'ar gaba daya ba ya je ya taimaka ma bid'ar ba so amma din kana shugaba ni a fahimta ta ta gaskiya ita ce duk mutum yana shugaba bai da hujjar taimakawa akan abin da Allah subhanahu wataala ya haramta kenan yanzu in kana gwamna sai ɗan luwaɗi suka yi ƙungiya suka gayyace ka taro tunda ai kai ma gwamna su ma kai gwamnan su ne na ka halarci taron kenan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to saboda haka in aka ce wannan abin saɓon Allah ne haramun ne bid'a ne to bai kamata a samu shugaba a wajen ba bal ma shugaba kamata ya yi takilar da abin abin da ya kamata yanzu ana shugabanci na musulunci kamata ya yi yanzu a zuwa ce ku kunce maulidin nan addini ne ku kunce ba addini ba ne to ku zo mu zauna kowa ya kawo malamin ku kawo malamin ku a zo a zauna a kawo hujja a karanto hujja ta nuna cewa maulidi ba addini ba ne ba hujja ba ce to daga yau na hana maulidi a cikin garin nan ba ma wai ba shi ya je ya tallafa ba ya taimaka akan bid'a wannan ya saba ma manhaji saboda haka shi musulmi abinda yake so shine ya zama yana da tsayuwa akan ra'ayinsa addinin musulunci ta ba mata compromise udkhulu fi silmi kafa ake in zaka shiga musulunci ka shiga tsundum in zaka fita ka fita tsundum haka shi addinin musulunci yake amma a ce wai din saboda kai shugaba ne kai ruwa biyu ne in an gayyace ka wajen wannan tunda kaga yanzu shugabanninmu gwamnoninmu yanzu har church suna zuwa har church suna zuwa da sunan cewa wai an gayyace su biki a church akwai gwamnonin da wai kristoci ma suna hada musu birthday a church kristoci su hada musu birthday a church saboda tsaban yahudanci kaga mutum wai kai shekara 60 da wani abu gana birthday hakan ba kuma wai yahudanci wai kristoci ne wai suka shirya maka birthday wadan su nuna wai su suna tare da kai su masoyanka ne kristoci masu Allah uku ne sun shirya maka birthday kai kuma ka kama hanya ka tafi Allah ya shirye mu to to ai indai har ka ga musu wajen ba addinin ka bane to tun farko ba batun zuwa ba tun farko ba batun zuwa ai indai ka shiga to ai ka shiga bala'i kuma menene ne yake cewa na shiga ban dauka ba baya fudda barawo ko to yanzu kaga irin wannan abun fa yana da matsala shi yasa nake yawan maimaitawa har kaga wai musulmi wai yazo ya tsaya wai ya ce wai manyan addinan mu guda biyu saboda kawai wai shi dan siyasa ne yace wai manya-manyan addinan mu guda biyu kenan kai musulmi ne kuma kirista ne kai a lokaci guda shine manya-manyan addinan ku guda biyu indai kai musulmi ne to addinin ka guda ɗaya ne kawai amma in addinin ka ya zama biyu to ya zama kai musulmi ne kuma kirista kenan ta musulunci kuma ba a ruwa biyu a musulunci ko a shiga duka ko kuma a fita duka wannan shine musulunci udkhulu fi silmi kafa haka Allah ta'ala yace in za a shiga addinin musulunci a shiga musulunci gabaki daya to kaga wajibi ne shi shugaba ya gane ba shugabanci da Allah ya bashi ba fa an ba shugabanci bane don ya karfafi barna an ba shugabanci ne don ya kawar da barna shi shugaba barna kawar da ita yake yi ba karfafanta yake yi ba ba karfafanta yake yi ba da haka mutane suna haduwa su tafi akan cewa Allah uku ne a'a akwai wasu alloli da sauransu sai kuma su gayyace ka wajen wannan taron kana nan ba za a daga hannu a ce za a yi addu'a da Jesus ya ba da albarka dole kai ma ka daga hannu dole kai ma ka in sun ce amen dole kai ma ka ce amen an yi wasa da addini kenan addini ya zama abun wasa mun zo nan masallaci ka zo da abun ce duk mai cewa Allah uku kafiri ne ba mu ba shi kai kuma ka je karin gumi mai cewa Allah uku gana taya shi mulla wannan fa ba fa abun wasa bane ba abun wasa bane da haka kasancewarka kai shugaba ne kasancewarka kai shugaba ne ba zai taba zama hujja a gare ka na ka je waje inda ake yada balna ba ba zai taba zama hujja a gare ka ba a kasan nayi mun yi shugaban shugabannin kasa kristoci wane ne guda ɗaya ka taba ganin shi a masallaci a cikin su to ba zai taba yiwa ba
suna so ma su ga musulmi a cikin
su suna kaunar haka
sun san cewa a ba ka musulunci a cikin abu da sha su san ka ba za su fara ba wannan shi ne yake hana kawai an
da shi
ya san ba zai yi ba
wannan kuma kaga abun godiya ma Allah ne na izzar musulunci izza ta musulunci ta kai ga ta nuna cewa shi kanshi Krista yana ganin cewa ya gamsu cewa masallaci ba wajen zuwan shi bane ya gamsu cewa masallaci darajarsa ba ta kai ya shiga masallaci ba duk arzikinsa duk yawan kudinsa duk matsayin da yake da shi duk mukaminsa to amma kaga ya kamata kuma namu musulmi su dinga nuna cewa a duk inda suke su ambassadors ne na musulunci amma yanzu a shugabancinmu da muke da haƙi a ƙasar nan musulunci ba yi da wakilai a shugabanninmu sunan musulunci ne kawai sunan musulunci ne kawai na har wannan shugabancin da ake a ƙasar nan da sunan musulun ai suna ne kawai ai suna ne kawai an samu matsala shi yasa yake faɗa ma wani yana ce mu ai malamai su suka goyi bayan ai musulun wane ne ce masa eh malaman da suka goyi bayan ai musulun su musulun suka ce ai ba zalunci ba saboda haka yanzu zaluncin da ake yi wani malami ne ka je ya fito ya ce shugabanni ku ci gaba da zalunci abinda kuke yi daidai ne waɗanda suka goyi bayan musulun mafiya yawansu su ne kan gaba wajen caccakan zalunci a yanzu in banda wasu kaɗan to kaga ashe kenan su malamai mai suka goyi baya sun goyi bayan a nuna musulunci ne ba su goyi bayan a yi zalunci ba sannan na ce da shi har yanzu mu muna fahimtar cewa musulun ba shi ne matsalan ƙasar ba matsalan ƙasar shi ne shugaban ƙasar da mabi da mataimakinsa su ne matsalan musulun ɗin ba shi ne matsalan ba matsalan ita ce shi shugaban ƙasar da mataimakansa su ne matsalan saboda haka yau ko da za a cire sunan wannan musulun ɗin irin dai matsalan da suke bayarwa haka nan dai za su ba mu wannan matsalan saboda haka musulunci bai taɓa zama matsala ba musulunci bai taba zama matsala ba sai dai musulmi yana iya zama matsala in bai fahimci musulunci ba in bai san musulunci ba ba taba samu ba ba taba samu ba a musulun musulun da aka yi in man da in tsirarin malamai da zaka iya dauka ka dauki irin da ta Abdullah Pakistan da aka bashi shugaban Hajj Commission da in tsirarin malamai da zaka iya dauka wannan dama Hajj Commission dama ai ba da dauki kudin nalaye a bashi ba dole malaman addini ne wannan fannin su ne amma ka dauki ka gani official appointment daga federal government da aka yi mafi yawa masu wa aka bayar MPM ne ai ba zai dauki idanu ba mafi yawa MPM ne sai wasu wawaye cikin mutane wanda suka shahara a social media da zagi da ashal da barkwanci da rashin hankali da rashin lissafi su ne suke kusa da shugabanni su ne masu appointment din wannan wai dan majalisa kaza ya bashi PN sa wannan waye ya bashi PN sa wannan kawai saboda me saboda a ƙara tafiyar da hankalinsu da tunaninsu to kaga ashe shugabancin da aka ce ana yin da musulun musulun shi yana bukatar gyara to almuhim shi ne shi sunan musulun musulun din shi bai taba zama matsala ba inda matsalar take suwaye musulun musulun din suwaye masu aiwatarwa din suwaye wanda dai ka je ka tambaye shi ko waye shi duk yadda kai ga son musulun musulun zai gaya maka musulunci bai taba goyen bayan zalunci ba musulunci bai goyen bayan zalunci abinda ake yi shugabanni suke ba su kyauta ba amma shi addinin musulunci kullun yana kyautawa amma su masu jingina kansu zuwa ga shi musuluncin su ne ba su kyauta ba su ne ba su yi abin da ya kamata ba don duk malamin da ka kalle shi ka ce ya ce ai musulun musulun inda za a tambaye shi haka ka yi tsammanin musulun musulun zai kasance zai ce maka ba ka yi tsammanin cewa zai kasance ba sai dai kullum mutane suna da wani abu shi ne in ka ko da kun saba da mutum a kungiya ko amirin na addini ka masa adalci yanzu ka ɗauki cikin malamai dama wanda ya fi kowa shahara da musulun musulun shi ne Malam Sani Yahaya Jingin mutane da yawa akwai abin da ba su hankalta ba shi ne kullum in ya ji maganganun Malam Sani Yahaya Jingin ina mishi uzuri guda ɗaya uzuri ɗaya da nake mishi shi ne inda ya tsinci kansa a ciki wajen da yake rayuwa ina tabbatar muku ina muku rantsuwa da Allah inda Malam Sani Yahaya Jingin a Bauchi yake maganganunsa ba za su zama irin wanda yake yi ba ba za su zama irin wanda yake yi ba so yanzu ya kamata ni yanzu duk irin matsalan da ake ciki yanzu a cikin Bauchi yanzu ka kalli jihar Plateau musulmi ko common councilor bai da daman ya fito takara shugabannin musulmi a jihar Plateau kwata-kwatansu guda nawa ne gaba ɗaya guda nawa ne amma yanzu ka ga mu misali a nan Bauchi muna da tabbacin dai kafin jihar Bauchi ta yi lalace wanda Kirista zai zama gwamna a jihar Bauchi za a ɗau dogon lokaci lokaci ne mai tsawo insha Allah ba zai taɓa faruwa ba to kaga yanzu mu yanzu a nan har yanzu muna cikin izza ta musulunci to amma shi yanzu shi can inda yake duk yadda musulmai suke da yawa a wajen amma shugabanci na musulunci musulmi bai isa ya fito neman takara na gwamnan jihar Plateau ba kiristanci na kokarin danna musulunci to kirista yanzu yana iya a wancan jihar haka kurin su tare garin musulmi a kashe na kashewa a kona na konawa a kona masallaci yadda aka ga dama amma kaga yanzu mu yanzu a nan cikin garin Bauchi kirista bai sai mana wannan gangancin ba ba zai ma fara ba saboda ya san ba za ta kai ba to a shikenan yanzu ni abin da zan ji ya kamata a faɗi a jihar Bauchi bai kamata in tsammaci sauraron irinsa daga wanda yake jihar Plateau ba kuma ka duba ka gani ai abin lura shi ne shi malam da yake magana suwaye a gaban sa mutane ne ba wanda a cikin su sune suke shan irin yadda muke shan wahalan tsadan su ma suna shan wahalan tsadan amma kullun suna zuna a gaban su ba a taba samun cewa yau gashi nan yayi wata magana sun tashi sun yi bore sun ce ba su yadda ba ba taba samun haka ba mu yanzu da muke can nesa mu ne muke ganin cewa maganganun da yake ba su dace ba ba su kamata ba saboda me saboda mu muna cikin sauki la'akari da su irin yanayi da halin da su suke ciki a can wajen nasu to ashe kaga kenan zaka fahimci ya kamata duk yadda kake da kin mutum to ya kamata ka dinga masa uzuri ya kamata ka dinga yi mishi uzuri ya kamata ka dinga masa uzuri duk wanda yanzu zaka tattauna da shi a cikin wanda suke zama a jihar Plateau wallahi zai faɗa maka cewa mallam Saniya ya jingiri yana fadin yana magana ne da yawun bakin su wakiltan su yake suna jin dadi suna ganin abin da yake fadi daidai ne ya kamata amma kaga wani yana daga can nesa yace wani irin kudi tunubu yake ba mallam Saniya ya jingiri har yake da yanzu da Allah ka duba ka gani siyasar Najeriya nawa za a baka ma gaba ɗayan kudi za a baka nawa za a baka in za su baka kudi za su baka abin da zai ishe ka nawa za a baka gaba daya to ya kamata mutane su zama masu la'akari da lura da kula din kana jin yunwa ba shi zai sa ga dinga jin haushin kowa ba san har aka aka ce wai da aka zo zanga zanga aka ce wai in mutum yana jin yunwa wai bai jin wa'azi wai yana jin yunwa kar a ce mutane kar ku yi zanga zanga wai saboda in mutum na jin yunwa bai jin wa'azi ma'ana in yana jin yunwa yana fita daga hayyacinsa kenan amma fa da ya fita daga hayyacinsa fa ya fita zanga zanga in ya ga trailer ta tinkaro fa gudu yake in an harba tiya ga ko an harbo bullet fa gudu yake ai ya kamata in da gaske ya fita daga cin hankalinsa in yaji ana harba bullet ta can can din ya kamata ya tinkara to tabbacin ya fita daga hankalinsa kenan amma yana da hankalin da zai gudu ma bullet amma bai da hankalin da zai gane Allah ya ce kar a je zanga zanga bai da wannan hankalin da zai gane musulunci ya hana zanga zanga bai da wannan hankalin me yasa bai fada rijiya ba
ai abin da yake so ne
to abin da yake so din shi je ne ma na'am to saboda haka a shi addinin musulunci yana da kyau mu fahimta cewa shugabanci ana samar da shi ne don a kawar da barna ba don a karfafi barna ba da haka in kana shugaba kaga inda ake barna to in an gayyace ka kamata yayi ka lura da wajen barna ake yadawa eh to ka dakilar da wannan barna ba kuma kai ka je ka tallafa ma maballan ba da matsayin cewa ai kai shugaba ne kana da uzuri kai na kowa da kowa ne in bacin ma da shugabanci yake a yanzu da muka samu kanmu a lalura da kuma yanayi na ba yadda muka iya ai kirista bai zama a garin musulmai cikin izza cikin kaskanci da wulakanci hatta yu'dul jizyata an yadin wa hum sagirun haka Allah ya ce in za su zauna a garin ku to za su biya diya da jizya na zaman su a cikin garin kuma wa hum sagirun a kaskanci za su rayu manzo Allah kuma yace la tabdawul yahuda wal nasara bisalam in kaga ba yahudi ko ba nasari kar ka fara yi mishi sallama sai ce fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila abyaqihi in kun ga dai daga cikin su a hanya to ku wato tura shi zuwa ga mafi kuncin hanya ya matsa ma mutane da kan hanya bai kamata a cikin garin musulmi a samu kirista na yawo a tsakiyar hanya ba a bango ya kamata ya dinga bi to kaga inda musulunci yake da izza kenan amma anan kurka je ka ga wani kirista na tafiya hanya kace zaka tura shi saboda me saboda shugabancin ba na musulunci ake bi ba amma dai duk yadda ba shugabancin musulunci ake bi ba kai a matsayinka na shugaba wajibi ne ka tsaya akan musulunci ka nuna ma jama'a cewa kai musulmi ne inda aka ce ai adalci ma kowa kai adalci ma kowa amma wajen yada barna a matsayinka na shugaba banda kai a wannan wajen Allah ta'ala ya samu dace to dan haka Allah ya nuna mana a wannan ayan cewa duk wanda suka rarraba addinin su ba ruwan Allah da su ba ruwan manzon Allah da su Allah ya samu dace darasi ne gaba za mu tashi inda mallam zai fara mana bayani akan hakikanin yaya sabani yake a musulunci Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.